Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama muta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau zamu magana ne akan hada asusun ajiyar kudi a tsakanin ma'aurata. Haka yake masu sauraron mu kuna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Kama sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da nake da gayyato mana.
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau a zauren namu muna tare da baki wanda zamu tattauna da su akan zamantakewar ma'aurata. Muna tare da Usman Sa'ad Muhammad, Hafsat Awal, Karima Ma'aza Abdulsalam da kuma Malam Muhammad Bello Musa. Yau zamu tattauna ne mai sauraro akan hada account, wato hada ma'ajiyar kudi na banki tsakanin miji da mata. Wai sai suna ganin kamar abu ne wanda ya kamata a ce tunda an hada komai tsakanin miji da mata, an yadda, an amince, an zauna a karkashin inuwa daya, to babu abin da kuma yi saura ko kuma ya zama abin koyewa tsakani. Ya kamata a ce hatta dukiyar su ma sun yi kulli tauri daya, amma ba mu hanga wayan su. A cikin zauren nan namu na ga akwai wanda suka fara karkada mun kai da cewa anya hakan zai yiwu, to me zai sa ba zai yiwu ba. Malama Hafsa na ga kina ta kada kai ne tunda akai magana cewa a hada asusun adashin nan na miji da mata. Kina da ja ne?
Tabbas ina da ja. Duk da dai kowace mata ya kamata ta san ma wacce ke aure. Akwai mijin da tabbas kin amince da shi zaki iya hada komai na rayuwarki da shi hatta da kudaden da kika mallaka. Amma fa akwai wanda akwai matsala.
Wani irin matsala?
In Allah da kin hada wannan kudi da ke da shi, kina ganin ai ƴaƴanku tare kuka haife su, su za ku kula da su. To insha Allah wani a cikin kudin nan zai tare zai kawo miki aboki ya zama.
Wai ku ne tunanin ku gabaki ɗaya mata can ne yaje kuma yaransa kudin da zai amfani da shi sai da naku.
Ai ba yake bane dan an kawo aboki ya zama.
Amma yawanci
ya amfani da gumin shi ba wai gumin matar shi ba. Wannan ba adalci bane.
Ya ta faruwa?
Tabbas yana faruwa. Dan ni akwai wacce na ji labari sun hada account bata taba haifuwa ba ita. Ashe yana da wata matan da yaya. Idan suka tashi siyan kadarori sai su saka sunan ƴaƴa. Sai ta ce mishi waɗannan suna ka saka mu da bamu haihu ba. Sai ce ai sunan ƴaƴan da in muka haifa za mu saka ni. Ashe ƴaƴan wacce matan yake ta saka. Kawai sai da ya faɗi ya mutu. Duk kadarorin nan ya koma na ƴaƴa saboda ni. Duk sunayen su ne a jiki.
Ga su ga shaida.
Ga shaida. Tunda duk sunayen su ne ya saka a jiki. Ina adalci a nan wurin.
Shi wannan hada wato ma'ajiyar kudi account wato jar da account din nan abu ne wanda idan an yi shi zai kaga ya kara kawo dankon kauna yadda tsakanin ma'aurata din. Me yasa ake samun matsala ko in ce menene fa'idar hadawan matan farko?
Wato maganar hada asusun ajiya na banki ko na gargajiya na ajiyar gida da abin da ya shafi kudi tsakanin mata da miji wani abu ne wanda yana da huskantar kalubale kuma yana zaman kanshi. Na farko dai tsakanin ma'aurata na farko yana da kyau a dubi wani irin aminci ke tsakanin su. To idan aka samar da aminci shi kanshi, to sai a zo shari'a ta yi aiki. Ko shari'a nan kowane bangare ko ma wace irin shari'a ce, ko dai shari'ar Allah ta musulunci ko ma shari'ar Bature, ta yi aiki wajen tantance haƙƙin kowanne ya za a yi ya fita idan ya bukaci abin shi. Domin akwai mutuwa, akwai bukata. bukata na iya tasowa kila signing ku biyu kuke yi a hitar da kudin asusun banki ne ko kuma kada wani ya taba an ajewa akai kas a ajewa ba wani bai sani ba ga kaman yayo da reshi to sai a hitar da tsarin da ya dace ayi domin a samu wannan fahimta tsakani abu na biyu abinda zai haifar da bukatuwar yiwu abin ko rashin yiwu shi kamar irin abinda ita wannan malama Hafsa ta kawo na cewa mutuwa mutun ya mutu ya bar baya da kura za a zo tunda akwai gado kuma gadon nan kowane addini ya yadda da gado akwai maganan gado to aka zo wurin gado wani zai iya tafiya da hakkin wani to amma ni ina ganin cewa matsala mafi girma a wajen ajiyar kuɗi tsakanin mata da miji gaskiya matsalar namiji ta fi yawa in aka doki wata matsala da za a iya samu a ciki wanda har za ta iya sa wani ya ji abun ma ba zai yi ba ko bai kamata yi ba ko ina zan iya ai maganan ya doki kuɗi ya aure da su ko ya doki kuɗi ya sai wani kadara da su ko wani abu wannan wani abu ne bisa abinda kuka yi ka'ida in kuɗin nashi cikin ajiyar da kuka yi ya kai adadin abinda zai iya cire wani abu ya aure ba za ki hana shi ba kuɗin shi ne sai ya cire ya aure tunda mafi yawan mata aka kawo maganan kuɗi tsakanin mata da miji su aure suke yi kawai shi ne matsalar su amma da za ka ɗauki kuɗin ka je mami da su ka cashe rawa ka sha ruwa da su wata ba za su ce maka danni ba amma da ta kware kuwa amma da ta ji kana neman mata to in ma akwai aje za ta yi kokarin a raba ta
wato a lokacin sa yin baran-baran
za su yi baran-baran saboda ita babbar matsalar take nan to abin da yasa nace maza su ne da matsala mafi yawa gaskiya ba mu cika kiyaye amana ta dukiyar matan mu ba don yana daga cikin abun da zaka ga mace ma namiji baya masu ta mallaki dukiyar kuɗi yana daga cikin abun da mata ba su cika son ya zama sun hada dukiya da maza ba saboda kada su samu dukiyar ta yawa su ce za su yi aure ko wani makamancin shi amma duk abin da zaka yi in akwai dama ka je kai kwanan nan nake samun wata matsala wani abu da ya faru aka ce a nan wajajen hayin rigasa mata da miji ne ƴaƴan matan sai suka taru suka bubbuge uban ƴaƴan da suka haifa to sai aka kawo kwaso sai aka zo da su wurin jami'an tsaro da aka zo da su wurin hukuma buɗai yarinya bakin yarinya guda za ce magana ƴan shi ce fa sai su ce wallahi mutumin nan ya ci amanar mu har wani daga cikin jami'an tsaron ya mare ta ce ba mahaifinki bane to abin da ya faru a gajiyawa ta zuciyar dan adam yana iya faruwa in dai akwai karancin tarbiya da karancin sanin me ya kamata ai zai iya faruwa sai ta ce abin da ya faru shine kudin auren yassa aka kawo an gama komai
wato irin
sun yi an sa lokacin aure amma ya dauki kudin ya je ya biya auren wata mata da su ya auri wata mata to maza sun yi nisa wajen yin abubuwa game da
wato za su yi fa'idan su
kwarai da gaske
su ci wannan
shi yasa nake wa mata uzuri gaskiya yana da kyau mu gyara wannan amma bangaren ajiya tsakanin mace da namiji a wurin asusun banki ko wani wurin da ya kamata aje to in aka saka ka'idojin da suka dace don a kiyaye hakkokan juna na wannan dukiyar ya zama ko rabuwa ta gitta za ta iya hita da kudin ta lafiya kai zaka hita da naka idan mutuwa ta gitta hakkinta in ita ta riga mutuwa zai fita kuma na magada ƴaƴa da natan za su fita idan kuma kai ne bangaren ta naka hakkin na ƴaƴa da sauransu zai fita to wannan ba laifi bane kuma akwai ma buƙatar a ce akwai irin wannan musharaka ko wannan mu'amala a tsakanin mata da miji domin in suka zauna zamantakewa da har ta kai kike kawo taronin kausisi mu hada mu aje to akwai kenan akwai alamun zaman lafiya
kuma za a dade
kuma akwai alamun shi mijin yana shawara da matar shi abinda ba mu cika yi ba a yanzu kawai in zamu yi abu zamu yi ayin gaban mu ne ga matan mu cikin gida sai ma mu je can waje mu nemi wani ko wace mu shawara da shi to wannan ya nuna cewa akwai alamun kuna shawara kenan kila ha kuka ga cewa bari mu tara kuɗi dan zuwa gaba muna son mai kaza so amma dai duk abun gudun shine kiyaye amanar ya zai kasance idan har mata tana jin tsoron mijinta bai da amanar da za ta iya hada kuɗi da shi shi yana jin tsoron matar shi bata da imani ba ta da amanar da za su
hada kuɗi
ko tausayin hada kuɗi to gaskiya ba su ma cika ai masu imani ba a tsari na musulunci don haka wannan yana nuna cewa amana ce take kulla soyayya ta yi kyau ta yi karfi har a zo wajen maganar musharakan dukiya muna fatan Allah Ubangiji ya samu mu dace.
To Usman kaji tattaunawa da magabata suka yi akan nasu ra'ayin game da hada wato adashin kudi tsakanin miji da mata. A wannan yanayi da muke ciki wannan zamanin kana ganin abu ne wanda zai iya yiwuwa a ce matasa idan sun taso za su iya wannan hada account ko kuma akwai amfani?
Eh to gaskiya tun daga ma yanda al'amarin nan ya zo naji dadin yanayin yanda abin nan ya taho a haka. Kamar yanda ita mai magana ta farko ta yi batu abin da ya shafi auratayya ana masa aure, misali zan iya karkata wannan ta bangaren abin da yafi damun su mata kenan saboda kowa akwai abin da yafi karkata akai kwarai to ta wani bangare na mu'amala ana iya samun haka amma kamar mu yanda ake batu magana na matasa akwai wasu wanda suke wato masana wanda suke da hangen nesa a tun farko in ka dauka shi kanshi kudin nan ma me ake ce ma kudi akwai wanda ya ambaci cewa kudi abu ne wanda ake ce ma al'aura ne wato duk wani abin da yake al'aura an san cewa hikimar shi shine a boye shi a sirranta shi ko tsakanin miji da mata duk da alakan da yake a matakar alaka ne amma babu yanda za a ce kawai za a dinga mu'amala gaba daya babu dan wani sirri to in aka dawo ta bangaren matasa musamman yanayin yanda rayuwa yake tafiya yanzu da shi kanshi yanayin yanda kudi yake gaskiya ni a mahangana ta yanayin yanda naga abin siga tun farko abu ne wanda ma za a iya cewa hakan ma bai kyautu ba dalili na anan shine duk wani kafa na banna kawai a toshe shi me banna inda shi dan zai shigo babu abin da yafi sauki na shigar da shi dan a mu'amala na mutane na zamantakewa ba ma maganar mace ko namiji misali a ce matan aure ko soyayya ba ko uwa da ɗa ne ko ɗa da uba ne ko ma wani abu ne indai aka ce kuɗi a wannan yanzu zamanin da muke ciki ana iya samun zargi da kuma nuna san zuciya misali abu ne wanda ya shafi ni ina da wasu abinda nake so ya zama cewa kila nayi da kuɗi amma ba lallai bane ita wacce muke zaune ta ita ta iya sanin wannan muhimmancin wannan abu ko da ta san muhimmancin shi ba lallai bane ta gane hikiman da yake ciki na lallai za a yi irin wayannan abun da ake ba
ko kuma da kowa na Usman musamman za ka gara kishiya da kudin
eh to in ya zama ta kamar bangaren kishiyan ma da ake magana kila wannan ne amma ai bayan ma wannan ai akwai san zuciya mutum akwai wani abu wanda kila an san a zamantakewan aure ana iya yarjejeniya kafin ai ya zama ra'ayi ne gaba ɗaya ya tafi akai to amma wannan kalman sirrin in ya zama cewa komai a buɗe yake ta san komai wanda yake ciki na tun daga misali yanayin yanda kuɗin suke shiga
albashinka da sauransu
lokacin da kuma lokacin cirewa da kuma lokacin da kai a matsayinka misali a ce na namiji wanda yake nema ai akwai wani abu wanda ya shafi kasuwanci wanda koda ka faɗa yanda abin yake gudana duka gaba daya to amma ana kiran shi kaman misali kalman wannan risk din da ake cewa na wanda ba wai abu bane wanda kowa ke iya daukan shi sai wanda yake da taurin zuciya babban zuciya misali kaman a cikin maza wanda suke jagoranci
a saboda kai dai a haka kana ganin ya kamata a ce dai namijin shi ya sirrin da samun sa kai dinga bayyanawa saboda ka ta sanin aljihunsa gara idan 100 ke da shi ya ce mata 15
ne a'a ni a iyana a nawa abin da nake nufi shine kalman hadawan gaba daya in dai aka hada su a wuri daya to dalili yana iya tasowa wanda zai zama na wani tabawa ko daga wurin shi ko daga wurinta to a halin da ake ciki yanzu ko dai ita ta dan sa san zuciya wanda kuma shi dan zai kawo wannan ko kuma shi ma ya sa san zuciya in kuma dukkan su ba wanda ya sa san zuciya ko da za a yi abu ne wanda yake tsakaninka da Allah sai ya zama shi kuma shedan sai ya zagaye a tsakanin ku biyun ya hure ma daya kunne dan ɗaya zargin ko zaton cewa wani yana so ya sa san zuciya ko da a ce wani abu ne ko ya taso a ce na ƴan uwa kila na ƴan uwanka ne ko kila na ƴan uwanta ne shedan na iya nunawa akan cewa wannan hidiman da za a yi kafi mai da hankali ne a yi saboda ƴan uwanka ne amma ga na ƴan uwanta ya taso ka sa ma idan ka to ka nuna wannan kuɗin ba zai taba ba kila kuma akwai dalilin da yasa wannan kuɗin a na hidiman ƴan uwanta ba zai taba ba kai kuma a wancan yayyuhu saboda kila akwai wani abin da ka sa rai ko kuma kake ganin tabbaci ko kuma yanayin ma taba kuɗin da yanayin da ake ciki na halin tattalin arziki
ne ka ishe ko ta
tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Karima, to alhamdulillah malamai sun tattauna da dama akan wannan al'amari, ni ma a mahangata zan tofa albarkacin baki na. Ni a nawa ganin ma kwata-kwata dama da yake kamata gaskiya ma a hada account din ba. Hanyar da shi Bro Usman ya faɗa cewa su kuɗi al'aura ne. Saboda haka da inda al'aura yake to tattali ake yi a suturta shi. To idan ya suturta nashi ta suturta nata zai iya yin hidima da abin da yake nashi ne ba tare da ta sani ba. Ita ma kuma za ta iya yin hidima da abin da yake nata ne ba tare da ta sani ba. Duba da yanda muke ganin amana yanzu ta yi wahala. Amana ta yi wuya
har tsakanin ma'aurata
ai ina ga kaman ma nan tafi domin kila ko iyayenka ne ma ka ba amanar misali suka ci sai ka ji baka dan ji zafi ba musamman a ce ka ba mijinka ne amanar ya ci kamar yadda yar uwar Hafsa take cewa zaka iya ka tara kudinka kuna ganin za ku danyi wani abin da yake mafita sai ka ji an ce ga nan an dauko abokiyar zama wata aba ce wanda ake zama da ita domin jin dadi amma ba wai a ce
ku dai zama ta zama dole ne amma ba ta san
ai dole ne gaskiya ai duk mace ma da bata da kishi to an ce bata cika cikakkiyar mace ba to ni dai a nawa hangan gaskiya ni ina ganin hada ma account bai zo ba a zo wurin ba amma mata nawa ne aunty binta kike gani mace za ta je ta gina gida ma ba tare ma da mijinta ya sani ba dalili shine to idan na nuna maka ina da kuɗi za mu fara takun saka domin wani namijin ya tsani ya daga kanshi wallahi ya ga mace wai ita ta fi shi ko kuma tana da wani abun hannunta akwai maza da yawa wanda suke
akan samu matsala kenan
akan samu matsala kuma ni shaida ne akan wata wanda ta samu kuɗi take ga ya mijinta cewa ina so zan sayi fili domin in fara gini sai ce shi tunda bai samu ita ba za ta fara ba kuma in zan yi karuwar shi ne domin suna da yara to in ta yi gida ta zauna tana da yara tare da shi to menene sai ce a'a wai shi ya za a yi ita ta gina gida shi bai gina ba
wato ana samun raunin yarda da amana ne kenan a zamantakewar auratayya a wannan lokacin kenan
gaskiya
a yadda lokacin da mazan suke son su ga ci gaban matan su suke iya ba su jari ko kuma duk in sun ga mace tana son ta yi abu kaza su saba ka mata amma yanzu kaman akwai dan na kasa kenan da koma baya
akwai na kasa kullai da gaskiya a tabinta akwai na kasa sosai da koma baya mazan yanzu ba sa son su ga mata sun ci gaba dalilin da yasa mata kenan suke boye abubuwansu sannan kuma su ma mazan ai aka sanin su ba sa son mace ta san sirrinsu
mama mana fa yana ta cewa fa shi bai da madaga hannu ke ta yi tunda
to bismillah dan hannu amma dai wannan magana
gaskiya akwai wasu abubuwa anan da suke faruwa na farko ita soyayya aure kafin a zo a zauna domin Allah ta'ala ya ga mana cewa ya sanya mu ya halittar mana mata sannan kuma ya sanya su su zaman tausayi da rahama a gare mu maza mun dauki wannan matakin mun inganta shi mun gyara shi don su zame mana tausayi da rahama karon farko abu na biyu su matan sun iya gane cewa su tausayi ne da rahama a wajen mazajen su amma ni ina ganin cewa magana ta gaskiya hada dukiya da ta shafi kuɗi duk da Allah ya ga mana cewa dukiyar nan da ƴaƴa fitina ne to idan har ya kai matakin da mace saboda tsabagen rashin yadda da zaluncin da zaka yi mata na abun da Allah ya mallaka mata, za ta iya zuwa ta mallaki wani abu a bayan fage ba tare da kasani ba. To gaskiya wannan shi ake cewa gurbataccen zama, shi ake cewa mummunan zama, zama bai yi ba. Kamar yadda ita malama ta faɗa, muna da rauni kwarai da gaske na aminci tsakanin iyalai. To in muka dubi amincin da ke tsakanin mu na jama'a muka kare da shi, to idan har amincin iyalanmu yayi karancin da ba za mu iya hada kuɗi da su kan wani abu, misali account da ake magana, banki kana iya buɗe account 4-5 fiye da haka, to ya zama cikin account ɗinka an samu account ɗaya wanda kuka yi musharaka da matar ka dan aminci,
to ba laifi
ba, ba laifi bane wannan, amma akwai buƙatuwar a ce an hada account ɗin ne dan kai da kake namiji kana kishin ci gaban ta. An hada account din ne dan kudin su ta kai kokari ta zama wani abu yadda sauran account ɗinka guda 2 or 3 suke da kuɗi. To a wannan ɗayan kai kai shi ne domin nan gaba kaɗan ta hitar da nata account ya nata na daban na musamman.
Kila ma za ku kiyaye sawa cewa kila duk wata ba da 5,000
ba da 5,000
ba da 5,000
ko 3,000
yawa, amma dai mun hada
to ba da 5,000 ba da
10,000
eh, to shi kanshi wannan yana faruwa ne tare da wannan amincin da muke magana, domin dan babu shi ma har ta ina kaga kofar da zaka ce kai ka bata contribution kyauta ka bata gudunmawa dan a tara wancan kudin.
To kai kai a ganin kana ganin dai akwai amfani hada,
ai ba wai matukar amfani ba, saboda yana taimakawa wajen samar da wannan amincin da aka yi magana an rasa. Idan har aka samu wannan, to gobe matarka in miliyan dubu in biliyan dubu ta mallaka ba za ta ji ciwon duka su ta dunkula ma ba, kuma hasali za ka tarar mace tana da tausayi tabbas, kuma tana da aminci, kuma tana da saurin yadda da namiji, don duk wannan cutarwar da muke yi wa mata ta bangaren tattalin arzikin su na kuɗi, muranta mu kibiya ta buga ma waya ba mu da tumatir ba kayan miya ranta mun 500 a siyo in nazo zan baki, in yazo ko magana baya yi babalanta ma ya ma ya ce mata gashi ko kuma gobe zan baki, magana ma baya yi. Idan kuɗin suka tare suka kai kamar 5,000 ya ce ina da dan wani abu da nake so ne da kuɗi na da Allah, wani kuɗi ai ke na kasan karan na ranta ma ranan kaza ranan kaza ko rubuta take ya gani, to waye ci abincin ya zaki zo har ma sai ke wani rubutu akan wani dan kuɗin da ke ranta, misali to an ci sa'a iya doka 2,000 ya bata wannan ukun sun tafi. To idan akwai ire-iren waɗannan wa'annan matsalolin, to kamata yayi a ce an samar da waɗansu ɗaiɗaiku mutane da suke hada ajiyar kuɗin ma da su, za a so haka in har akwai wannan matsalan, domin a samu a magance irin wannan matsala.
Hafsa ta yi magana kwadazin da farko tana nuna cewa matsalar da matan suke tsoro wurin hada shi wannan asusu shine mazan sukan dunkula kuɗin ba tare da sanin matar ba, musamman kila idan saboda amincin da kace mata suna da shi wa mazajensu, ta yadda ba dole wai shi da ita ne suke da sai sun sa hannu kuɗi yake iya fita ba. Zai yi wa ma yaro ya direta a akwai wani abin saidawa gayi nan da gudu da gudu, Allah sa hannu sa hannu, ta sa hannu ya sa ya kwashe kudin ya je ya auro mata Hadiza ya za
ta farko ma wani ko saboda cuta yake sa hada akauntin
to anaki mahangan
akwai masu wannan san zuciya. Wani daman ya san akwai abin da yake shiri, ya lura matar shi tana dan sana'o'inta tana dan samun alkhairi, to sai ya fara tunani ta ina zan samu ni kam in samu wani abu wurin matar,
wato shi ma dan samu na shi rabo
ko da ba tana kyautata da rigado ya raina wanda take. To in Allah da zai yi kokari su hada wannan account din saboda ya cutar da ita, ni akwai wanda na sani ya aishi kudin matan shi akan za a sai fili, suka je aka nuna mata fili ga fili ba ta gani da kaidanta, bayan irin kamar wasu watanni 5 haka irin in tace mishi zo mu je wurin nan sai ya ta bata wasu excuses haka. Ranan da take kwalle taga an yi gini a wuri, an yi nisa a gini a wurin, abin ya daure mata kai, sai ta tambaye masu kula da wurin a'a wannan filin na wane ne yake faruwa a wurin nan, yace filin ki, to wannan ba filin ki bane, bari a kira miki masu fili, aka kira ai fili tintini ya riga ya ma sai da shi,
au an siya da
ku ya din da gaske, amma daga baya ya sai da shi me yayi da kuɗin isa abin da ya bakanta mata rai ba ta ma san me yayi da kuɗin ba, to yanzu ina amfanin wannan wani kawai a rayuwar shi mutunci ne, shi rayuwar shi bai yadda ya ga matar shi na ci gaba ba, to wannan ko akai ga an hada asusu wannan ai sai da mutum na lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma tabbas ba a rasa amintattu duka dai an kai an dawo daga bangaren mazan. hamu bangaren matan duka mun yi ittifaki mun yadda cewa kasa account din shine maslaha
wato kar a hada
gaskiya kar a hada domin daga bayanan da su Malam Bello da Usman suka bayar da ni kuma bangaren mata da ni da Hafsa muka bayar duka rashin hadawan shine zaman lafiya da kwanciya
a dai wannan zamanin da ake
a wannan zamanin da ake ciki wa'inda ƴan da da suka yi suka samu abu ƴan da sun kiyaye dokoki na shari'a kafin auren domin shi aure ana son kafa a daidaito kafin a yi shi to yanzu ba bincike muke yi ba na gan shi yana so na shi ma ya gani ina so shi ko yana so ta iya kwalliya ta iya kalami ta iya magana kawai ya aure to shikenan ba wannan daidaita ana zuwa dai sai an je gida ne yanzu ba ake gane halin juna da sannan ake gane me ne matsalan kike ma me matsala na sabanin da sai an san matsalan ka an yi bincike da iyaye da kakanni an san tushen ku da me da abin da zai faru sannan ai auren a yanzu kawai da an gani ana so shikenan sai a shiga a cikin gida ne ake tantance waye mutum to ka shiga ka tantance ka gaba na kware bane to ba zan yadda in faɗa account ba kuma kamar yanda Usman yayi magana a baya cewa idan an hada din tunda yana haifar da matsala to kauce ma matsalan ma kafin matsalan ta faru tun kafin matsalan ta faru to amane ma kawai yanda za a kauce ta ba amma hada ba balle ai idan mace tana son mijinta ko sama in ce akasarin mata wallahi suna taimaka ma mazaje saboda haka ni ban yadda a nawa mahangan a hada wani account ba amma na yadda idan kina da shi ki taimaka a cikin gidanki a yi hidima da ƴaƴan da mijin wanda kowa zai amfana ya rike account din shi ban sani ba ni ma in rike account ina baka sani ba ni ina ga ita ce maslaha a zamantakewa
kuma kai ka na cikin wannan
ra'ayin kusan haka gaskiya ya kamata mu yi la'akari da wannan magana na Allah shine babu wani hurumi inda yake a kyautace na zama inda zai zama cewa wannan jagorancin namiji zai iya rike shi tsakani ga Allah mace kuma za ta miƙa wuya a wannan jagorancin ka ba namiji ragaman jagoranci
da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Yo, what you want?